This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraronmu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 25 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Inda a wannan karan shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawa ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya yayin da suka kawo ziyara a nan Washington DC. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Cibiyar inganta aikin majalisar darajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta SISLAG ta bayyana matukar damuwanta ga dambarwar da ke faruwa a sake maida sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu akan ƙargan mulki da kuma sauke Alhaji Aminu Ado Bayero. SISLAG ta yi kashedi cewa abubuwa da ke faruwa na barazanar jefa Kano cikin rikici da tashin hankali, lamarin da zai kawo rashin zaman lafiya a yankin arewacin Najeriya. Babban daraktan SISLAG Awal Musa Rafsanjani ya ce ana kallon irin waɗannan matakan a matsayin rashin tunani da kuma takala wadda zai iya wargaza siyasar Kano na sama da shekaru dubu.
Maganar wannan doka ko kuma wannan kotu da ta bada wannan hukumi kan cewa gwamnatin jihar Kano ta dakatar da wannan nadin sarauta da ta yi wa shi sarki ko kuma dawo da shi wannan sarki, mu muna ga cewa majalisar jihar Kano da gwamnatin jihar Kano suna da gishin kai, suna da damar da za su yi doka. Kuma kamar yadda aka sani a tsarin mulkin kundin Najeriya, gwamnan Kano shine yake da damar da zai tabbatar da kan cewa ya amince da nadin wani sarki, ba gwamnatin tarayya ba, ba wasu ɗan hancin sa ta can ba. Saboda haka wani alkali izo ya ce abinda majalisa ta yi ko kuma abinda gwamnatin jihar Kano ta yi ice kada su yi wannan, mu muna ga cewa ba a bi tsarin ka'idar shari'a ba da yanda ake bin shari'a, musamman ganin cewa ita da kanta wannan umarni da wannan alkali ya bar ba ma a cikin kotu ya bar ba, kuma ba ma a jiha yake ba, ba ma ya kasa ma kamar yadda aka tabbatar. Saboda haka ba wani doka da ta nuna kan cewa gwamnatin tarayya ko kuma wani alkalin gwamnatin tarayya zai hana abinda gwamnatin jihar Kano da majalisar Kano za su yi kan doka na jihar Kano. Saboda haka mu ba mu yadda da wannan katsalandan ba, kuma ba mu yadda da nema a kawo rigima da tashin hankali a Kano ba.
Awal Musa Rafsanjani kenan. Isra'ila ta yi romba mabamai a zirin Gaza ciki har da Rafa a yau Asabar, kwana guda bayan da babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya ta bada umarnin dakatar da ayyukan soji a kudancin birnin a daidai lokacin da ake ci gaba da kokarin neman hanyar tsagaita wuta a birnin Paris a yakin da ke faruwa sakamakon harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. Kotun kasa da kasa ta ICJ ta kuma bukaci a gaggauta sakin dukkan mutane da har yanzu mayakan Falasɗinawa ke garkuwa da su, sa'o'i bayan da rundunar sojin Isra'ila ta sanar da cewa dakarunta sun kwato gawarwakin wasu mutane uku daga arewacin Gaza. Kotun da ke birnin Hague wanda take bada umarni bisa doka da oda amma ba ta da hanyoyin aiwatar da umarnin kai tsaye, ta kuma umarci Isra'ila da ta ci gaba da bude iyakar Rafa da Misra da ke Gaza wadda ta rufe a farkon watan nan yayin harinta na farko a birnin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mata masu kada ƙuri'a sun haura rabin masu zaɓe a Amurka. Wakilin muryar Amurka Scott Stearns ya yi nazari a kan abin da 'yan takara Joe Biden da Donald Trump suke yi domin samun ƙuri'un mata. Galibi gangamin yakin neman zaɓe na 'yan takaran a kan mata masu kada ƙuri'a ya fi bai da hankali ne a kan dokokin zubar da ciki da kuma 'yancin haihuwa. amma matan Amurka ba batun zub da ciki kadai ne a gabansu ba. Kana gangamin yakin neman zaben ya tabo abubuwa da dama da suka hada da batun tattalin arziki da kiwon lafiya da kuma batun tafka miyagun aiki. A jihar Minnesota, Rebecca Jensen mai zabe ta ce shugaba Joe Biden ya cancanci yabo akan abin da ta ce ya dauki matakan da suka dace.
I think things about the environment are very important. I think the economy is important.
Ina ganin abubuwan da suka shafi muhalli suna da matukar muhimmanci. Ina tsammanin tattalin arziki yana da muhimmanci da kuma kula da lafiya. Ni ma'aikaciyar jinya ce, don haka har yanzu ina ganin COVID-19 a wurin aiki akai-akai. Kuma mutane suna ci gaba da cewa mun fita lokacin annoba, mun fita lokacin annoba. Amma a ƙarshen gaskiya ba mu fita ciki ba. Har yanzu muna tsakiyarsa. Don haka ina tsammanin cewa samun wanda ya imani da sha'anin kimiyya a fadar White House abu ne mai kyau. A jihar Nevada, mai kada kuri'a Julie Bem tana neman Donald Trump ya samu wa'adi na biyu.
He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace. We were all.
Ya taka rawan gani a fannin tattalin arziki. Bai je yaki ba. Akwai zamantakewa mai kyau. Akwai zaman lafiya. Dukkanmu muna aiki. Farashin mai bai yi tsada ba. Ina nufin yayi abin a zo a gani. Mutum ne mai son kasar sa. Mutumin kirki ne. Ya kula da iyalansa sosai, don haka za mu dawo da shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Kuma za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a taron tattaunawa da gwamnonin Arewa maso yamma da suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka bayan gayyatar su da cibiyar koyar da dabarun zaman lafiya ta Amurka ta yi. Yanzu zan miƙa ku ga Murtala Faruk Sanyinna.
To madallato, bari mu koma ga masu wato jama'a mu da suka ziyarce mu. Bari mu fara da wanda zai yi tambaya ga gwamnatin jihar Katsina Rada. Akwai wanda zai masa tambaya? To bismillah.
Assalamu alaikum. Na muku san da zuwa. Sunana Idris Alkali, mazaunin Washington. Gwamnatin Rada Katsina na da iyaka da Jigawa, babban iyaka. Amma Jigawa ba ta da yawancin matsalan tsaro sosai haka. So akwai abin da kuke yi tsakanin ku gwamnoni biyu da kuke koya ko sani me suke yi ba yawancin matsalan sace-sace mutane da rashin tsaro ka?
To alhamdulillah, magana da ka faɗa gaskiya ne, muna iyaka da Jigawa, amma su ma Jigawa da ba su da wannan matsalar ta tsaro ba wasu dubaru ba ne. Abin da ke faruwa mu ma da muke da matsalar tsaron da jihar Katsina da ta Kaduna da Sokoto da Niger da Zamfara, duk abin da ya jawo mu shi saboda mun yi boda da daji. Akwai dajin da ya taso tun daga Central African Republic har Mali ya shigo ta Jibiya, ya dauki local government guda 8 na jihar Katsina, ya shiga Kaduna, ya debi local governments, ya shiga Zamfara, shi ya tafi har Niger, ya fita har Kamero. Su wannan dajin shine matsala. Yanzu mu ma a jihar Katsina in ka dauke ta, zaka ga bangaren Daura da suke boda da Jigawa state, nan bangaren ba ma wanda ya san wata magana rashin tsaro da ake yi a jihar Katsina. Abun nan duk yana can ya ta'allaka da local governments din da suke da iyaka da daji da kuma waɗanda ke jikin waɗanda ke iyaka da daji. Domin ɗan ta'addan nan in sun yi ta'addanci daji suke koma. Dajin nan suna da maboya, suna da malaba, kuma sun fi kowa sanin wannan daji. So kusan wannan abin da muke yi, kaga ai da muka zo muka hada kanmu gwamnonin jihar Arewa domin mu kawo karshen matsalar tsaro, ai ba mu cire Jigawa mu cire Kano. Mun sanyo su saboda muna tunanin idan Allah ya taimake mu muka yi maganin abin da ke nan wurin, to ba zai matso ya shigo Jigawa, ba zai shigo Kano, sai dai mu kora shi ya koma cikin dajin har Allah ya kawo karshen shi. To amma matsalar da ake samu dole ne mu rika tattaunawa da juna. Idan muka ji wani bayani wanda zai taimaki Jigawa ko Kano buga mu gwamna waya ko ya bugo mani, haka muke ta wannan aikin da Kaduna da Jigawa da Sokoto da Zamfara da Kebbi da sauransu, domin idan ba mu yi wannan haɗakar ba to abu yana iya murƙushe mu. Kuma abinda mutane ba su sani ba, wanda yake da muhimmanci al'umma su sani, wannan lalacewar ta matsalar tsaro wato ta shiga cikin mu yadda ba mu tunaninta. Akwai Bahaushe, akwai Bafulatani, akwai Sarakai, akwai masu unguwanni, akwai 'yan sanda, akwai sojoji, akwai alƙalai, akwai masu kuɗi, duk wanda ka sani wanda ba ka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta. Shi yasa muke fama wajen kawo ƙarshenta, saboda kila wanda kuke kwana ɗaki ɗaya da shi, ko zaurenka ko gidanka, kila yana informant ne ko yana ba da bayani ko yana cikin wa'anda. So wannan matsalai sai an yaki da ita fama, kuma sai al'umma sun ba da goyon baya da haɗin kai. Domin zan baka misali, a wani ƙauye a Katsina muka kama wani mai gari ne na al'umma, tunda shi ne wakilin mai garin, amma aka bashi naira 700,000 aka zo aka kashe mutum 30 a ƙauyen. So kaga irin lalacewar da yankin mu yayi. So ya kamata a ce mutane sun ba da bayani wanda zai taimaki al'umma, domin mu ba za mu iya ba dan ba mu san wani abun ba. In baka faɗa ba, ba a iya gyara.
To bari mu je ga wanda zai tambaya al'umma na biyu, wato gwamnan jihar Kaduna kenan. Wa zai tambaya ga gwamnan jihar Kaduna?
Assalamu alaikum. Sunana Awal Umar Idris, Chief Protocol daga Nigerian Consulate da ke New York. Tambaya ta ba kan gwamnan Kaduna ba ne, akan duk gaba da gwamnonin da su su uku. Akwai agreement da na sahanta bai tsakanin Nigerian government da American government akan sayar da azasiyar mana da drums. Shin kun san da wannan agreement din, kuma ina zan canja kwana? Da Allah shi ne kan san.
To bari mu soma da shi gwamnan jihar Kaduna, tunda abin din shi, bari mu fara jin amsa daga gare ka ta dangane da wannan lamarin.
To alhamdulillah, kamar da ya fadi wannan agreement da yake magana, na san ina majalisar dattawa, kusan duk kasafin kuɗi da ake yi shekara kuɗi na majalisa, ba shekarun da ba mu yin kasafin kuɗi domin a sai kayan tsaro daga ƙasashen duniya gabaki ɗaya. Kuma ina so in tabbatar maka cewa harkar tsaro wani abu ne wanda ko da an sai drum ɗin ba za a bayyana mutanen kowa da sani ba. So ina tabbatar maka cewa wannan abu da kake magana ba a samu matsala ba, an dai samu tangarɗa daga farko, saboda kasancewar shi in za a sai da abun tsaro, wato na'urori irin drums da sauransu, sai an tabbatar da cewa za a amfani da shi ne domin yadda dalilin sa aka siyo su, domin kai a kuskure. Kaga almisali ɗaya zan baka, lokacin da aka samu matsala na tudun biri a Kaduna, inda drum aka yi kuskure ya kashe mutane 88. To irin wannan matsaloli shi kan sa ƙasashen duniya sukan zama suna shakkun sayar da irin na'urori su drums da manyan makamai ga ƙasashen Afirka. To wannan magana an riga an gama ta, kuma a matsayina na ɗan majalisar dattawa na da, kafin zama gwamna zan iya tabbatar maka cewa ba an samu wannan tangarɗa daga farko, kuma an tabbata, amma ba abu da za a fito fili a gama duniya ba ne. Harkan tsaro harka ne wanda ba ka faɗin me kake da shi, me ka siya, me ba ka siya ba.
Gwamna Dauda Lawan, akwai abin da za ka ƙara dangane da wannan tambaya?
To abin da zan iya cewa a nan shi ne, muna da labarin cewa an sai wa'annan na'urori don ci gaba da kawo tsaro a jihohinmu. Abin da kawai zan iya cewa a nan shi ne, wa'annan na'urori ba hannunmu suke ba, suna hannun gwamnatin tarayya ne. Sai in mun koka wani lokaci sukan yi amfani da irin wannan na'urori don taimaka wa jihohinmu.
Gwamna Dikurada.
To alhamdulillah, ni ba ni da dogon masaniya a kan wannan na'urori da ake magana.
To na jira gidan su ba tukanun da aka ce an kai zan Najeriya su.
To mu wa'annan jirage da aka kai Najeriya, mu tsakani da Allah su ne mana aiki
sosai,
domin suna nan base ɗinsu a Katsina. Kuma yanzu tsakani da Allah, ko je na yi magana da Air Commando da ke wannan abu, irin nasarorin da suka samu cikin wannan satin a kan wuraren da 'yan ta'adda suke haɗa kai suke abin nan, to tsakani da Allah wannan ina iya cewa mun gode mu federal government da wannan intervention da ake. Kuma tsakani da Allah da sojojin da na saman da na ƙasa da 'yan sandan, suna ba jami'an tsaronmu da muka kawo goyon baya da haɗin kai, ana yin aiki hannu da hannu a jihar Kaduna.
To bari mu je ga mai tambaya ga gwamnatin mu na gaba, wato gwamnatin jihar Zamfara. To bismillah.
Sunana Sunday Beatrice, ni ne shugaban Zumunta Association, wato shugaban mutanen arewacin Najeriya da ke nan Amurka. Tambaya ta a yanzu ga duka gwamnonin ne, saboda mun ga alamun cewa kamar yadda gwamnatin Katsina ya faɗi, akwai damo'i irin wanda ba mu sani ba, cewa mutane daban-daban wanda ba ku a tsammani suna cikin harkan ta'addanci. Me ake ciki yanzu da za a ƙara wa mutane juya hankalinsu ga inda za su rika samun abinda ya fi wanda suke samuwa daga aikin ta'addanci, musamman alal misali harkan na'uran kwamfuta ko wata sana'a wanda zai iya sawo ana kawowa kudade dala ana biyansu amma suna a Najeriya. Nagode.
Lona.
To alhamdulillah, na farko maganar ta'addancin nan da muke ta fama da shi yau a Najeriya kuma a ƙasashenmu yana da nasaba ga irin yanda al'umma suka samu kansu a da. Watakila a lokacin nan ba a yi mutane adalci ba, mutane suna nan zaune gari ba aikin yi da sauransu da makamantansu, wanda ga tunani na yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tura mutane suna wannan abuwa. To amma ko shi ya kamata mu yi tunani, ba abu ne wanda za a ce yau muna farin ciki ko muna murna da shi ba. Mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na waɗannan jihohi, mun fito da hanyoyi daban-daban ta yanda za mu iya taimaka ma al'umma su samu aikin yi a jihohinmu.
Da waɗannan bayanai na gwamna Dauda Lawal na jihar Zamfara, lokaci ya yi mana halinsa. Sai makon gobe za mu ci gaba idan mai kowa mai komi ya kai mu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyinna wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.
To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa, wai dan Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki, kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu? Idan an tuna, mai tambayar dai shine Alhatu Manjus Gobur, Samaru, bus stop Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. To idan Malam Alhatu Manjus Gobur na tare da mu, ga kashi na biyun na ansarka game da shugabannin duniya matasa da kuma rawar da suka taka, da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya samo daga mataimakin Profesan Tarihi Salisu Bala. Bari dai in bar ku da dan mutan Ikara.
Dokta, ka fara amsa tambaya ta biye kenan, bari in saka maka ita. Suka ce ko ina za a ita maganar a saka matasa a cikin. To ga wasu kasashe da suka jaraba matasan, sun yi wani abin a zo a gani?
Gaskiya da yawa sun yi. Zan fara bada misali da shi Kim Jong-un din nan, da ya zo kan mulki ya tattara dattawa wanda suke kewaye da baban shi, da waɗanda suka dandana shugabanci lokacin da kakan shi ke da rai. Domin kamar yadda na faɗa, kakan ya mutu shekara ta 1994. To wannan lokaci sai yana kokarin kwatanta menene ke gudana a siyasar duniya, menene ke rike ƙasa, ta bangaren ilimi ya abin yake. To sai ya ɗebo daga abin da su iyayen suka yi da kakan shi me yayi, ya kuma hada da abin da 'yan zamani suka bashi, shine yake ciyar da ƙasar gaba. Na farko suka gaya mishi cewa idan dai muna son mu zauna lafiya, to muna da abokiyar gabanmu, ita ce ƙasar da ta rabu da mu, South Korea. Kuma ita wannan South Korea tana tare da America 100%. To idan muna so, ba zai yiwu a ce muna da ƙarfin tattalin arziki amma ba mu da ƙarfin soja ba, muna da dukiya amma ba mu da ƙarfin kare ta, suka ce to dole ne mu nemi yadda zamu hanyar da zamu bi mu mallaki wato makamin nukuliya kun ba mai gajeren zango ba Hamid Dogon Zango to kaji dalilin da yasa kenan wannan shugaban kasa Kim Jong-un dinnan ya je hada kai da Russia a lokacin Russia ta fashe ta zama kasashe a lokacin tana bukatar meye za ta yi ta tallafi ta tallafo tattalin arzikin ta kai da ƙara sarugujewa to lokacin Russia tana da masana zaratan masu ilimi professorshi ta bangaren kera makamin nukuliya saboda haka sai aka fara muwasalat ma'ana kai komo jakadoji sakonni na isa yana dawowa ana kulla alaka kafin ka ce me Kim Jong-un yayi nasara wurin kafa ko ci gaba da kere-kere na manya-manyan makamai masu linzami da kuma abin da ya shafi nukuliya kaji rikicin shi da Amerika shi wannan shugaba
shi
wannan matashi da ya taso saboda haka shi da ya taso yana jira ne a taba shi ya fara amfani da karfin da Allah ya bashi a wancan lokaci saboda haka sai da ya kammala waɗannan tashoshi masu kera waɗannan manya-manyan miyagun makamai saboda ya samu kariya daga barazanar da South Korea take mishi saboda tun 1950s din nan da aka kashe mutum miliyan 3 din nan kusan fiye da miliyan 1 da rabi da doriya duk mutanen yan South Korea ne aka kashe dai kenan so suna niyyar ya za su yi surama saboda haka ba hanyar da za su bi surama saboda sun riga sun dauki a gida irin na jari hujja saboda haka suna tare da Amurka shi kuma sai je hada kai da Russia kaga na farko kenan sannan da ya fuskanci cewa ga alakar da ke tsakanin North Korea da abin da ya shafi China ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci saboda haka sai ya ƙara bunƙasa wannan saboda me saboda samar da abinci mutane su rinka shiga da fice suna da abin yi da kera abubuwa ƙanana-ƙanana waɗanda za su tallafi tattalin arzikin ƙasar mutane su samu sana'o'i saboda haka sai fi mai da hankali akan ilimi na sana'a fiye da ilimi na rubutu saboda haka sai sama ma mafi yawa daga cikin mutanen kasar North Korea aiki ne saboda haka kusan kashi sai ƙara wato bunƙasa kasuwancin sai zamanto ya bunƙasa shi da kusan kashi 40 cikin 100 wanda da ana tunanin kashi 10 ne zuwa kashi 15 kasuwancin da ke tsakanin su da China sannan sai zo kuma ta bangaren ilimi sai da ya tabbatar da komai talaucin gida gwamnati na da hannu wurin tallafa ma 'ya'yan gidan su je su yi karatu a cikin kasar North Korea da kuma wajenta kuma yawanci ba sa yadda suka yayan su turai balle a gurbata musu aqida ko dai mutum ya tafi Russia ko ya tafi China ko ya karatu shi a North Korea abin da suka sa ma kansu kenan
na dauki nauyin ka in a North Korea zaka yi in kuma a wannan kasashe guda biyu
eh sai a kai mutum ya karatu sannan kuma ba su yadda mutum ya tafi ya karanto wani abu kuma baya aqida da suka kafa kasar su da shi shi yasa kaga suke zaune lafiya to wannan kenan ya tallafa ma ilimi kusan za a ci malaman jami'a a wannan kasar sun fi kowane ma'aikaci wato albashi in banda waɗanda suke kusa da gwamnati kamar ministoci da sauransu amma a yanayin da ake ciki a North Korea malaman university ɗinsu da malaman da suke koyarwa a secondary da primary wurin koyon sana'o'i skills and vocational training centers ɗinsu sun fi kowane irin mutum albashi da more rayuwa shi yasa za ka ga ba su zuwa ko'ina to sannan ya bude kasar shi kamar yadda wato Dubai suka yi shi ma ya bude kasar shi ga 'yan kasuwa su zo su kawo kayan kasuwancin su si cinikayya su sai kayan North Korea su fita da shi saboda ka arziki sai ya dinga shigowa cikin kasar yana bunƙasa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ka gani wannan kenan sannan sai ya takaita kashe kuɗi a bangaren soja saboda project ɗin shi ɗin nan da yake na nuclear da aka gama wannan project sai zamanto kuma sojojin da ake ɗiba su zama mutanen da ake ɗiba a mai da su ba su train da horo su zama sojoji sai zamanto sun ɗara waɗanda ake ɗiba a baya yawa amma sojoji waɗanda suke masu amfanar da ƙasa in aikin gini ne in aikin ƙere-ƙere ne in ainin aikin engineering ne duka za ga suna da masana'antu da suke aiki ba kai yanzu ma suke suna jiran yaki sam sojoji
ne amma suna da abin da suke taimaka
suna kere-kere suna saka suna abubuwa da sauransu wanda suke tallafa ma kasa yanzu yanzan ana son suna da kamfanoni wadanda suke kera motocin yaki suna da kamfanoni wadanda suke horar da mutane ka zo ka biya su misali kana da wani kamfani wanda misali kake da aka baka kwangila na horar da mutane kamar 100 ta bangaren koyon wani bangare na wata sana'a to kana da damar da zaka zo ka rubuta ka kawo ma komandan din wata makaranta dake gargashin soja na wannan kasar sai kawai sai sa sojojin su sai su yi mu wannan mutane training su koya musu wadannan abubuwan da suke bukatar su gore akai sannan kuma a biya su kudi su ba wadannan allowances so ya rage cututtuka iri-iri kuma wannan penalty da ya fito da shi na abin da ya shafi kisan kai wanda ya cuta a kashe shi wanda ya saci dukiyar kasa a kashe shi to sai ya zama mutane suna dadar suna tsoro musamman ma shi shugaban kasan Kim Jong-un din nan ba fita yake cikin jama'a ba baya fita cikin jama'a kamar yadda sauran shugabannin su suke yi yana nan saboda haka mutane ba su san fara shi ba ba su san rashin fara shi ba to wannan kenan
to ila wasu ce to kamar inda shi wannan shugaban kasa na Korea ta Arewa ya taka rawar gani na irin sauye fasalin kasar da ya gada wurin mahaifi da kaka a sauran matasan da aka ambato a kono da ya kwatanta wani abu da kila za a ce yayi wani abu a zo a gani
akwai misali zamu dauki daya a Afirka kasar Mali misali shi wannan soja da ake kira Assimi Goita wanda ya kawo mulki yana da shekara 38 lokacin da ya zo mulkin kasar akwai yan tawaye a arewacin kasar akwai waɗanda suke kiran kansu Ansaruddin da su waye sun sama kansu sunaye iri-iri amma yan ta'adda ne za su je kaburburan bayan Allah su rusa wai cewa ana bautar wasu mutane su je irin rubuce-rubucen nan kasan mu a nan kasar Hausa misali zaka je Sokoto zaka je Kano zaka je Zaria zaka je ina ne gidajen manya-manyan malaman nan zaka je ka samu akwai rubuce-rubucen hannu ba wai Qur'ani kawai suke rubutawa fa a akwai rubuce-rubucen hannu na fannoni daban-daban abin da yake daura kai har yanzu tura mulki tura wannan na zamanin mu na yanzu sun kasa ganowa wushin malaman nan aina suke karatu wasu so da yawa misali a kasashen mu na Hausa za su dauka cewa idan ka je zaure za ga ya maka in fannin fiqh ne kawaidi ahalari ishmawi iziya risala askari da sauransu ko sannan a zo misali nahwu ne a ce maka qadarun nada wa ballal sada a ce maka ajrumiya a ce maka ibnu wardi duk irin wadannan ko to su ba haka bane bayan waɗannan to akwai malamai kuma da suka shahara ta fannin kimiyya zaka je ka samu su rubuta littafi akan mathematics malaman zaure zaka je ka samu su rubuta littafi akan physics malaman zaure zaka je ka samu su rubuta akan psychology da rubutun larabci da hannu kuma sun yi rubutu akan psychology tarihi duka sun yi rubutu akan life science ma'ana kimiyyar dan adam kamar su wannan tawaye suka je suna gurguzo biology din nan ka gane to da yawa turayen yamma sun rasa ta ina ne malaman nan ba su je makarantun mu na Harvard ko Oxford ba ina suka samu wannan knowledge to yana daga cikin abin da ke sawa yawanci turayen suke musulunta to waɗannan a Mali idan ka je Timbuktu unguwa ce babban unguwa zaka samu akalla library manya-manya fiye da 50 na waɗannan rubuce-rubucen hannu a fannoni daban-daban na raya ilimi da kuma abin da ya shafi bunƙasa rayuwar dan adam fannin tattalin arziki ne kowane fanni sun yi rubutu akai ka gane to waɗannan yan ta'adda sai suka ta san mu rusa waɗannan abubuwan kaga suna so su kowane tarihin su
to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansoshin tambaya kan shugabancin matasa a ƙasashen duniya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mataimakin Farfesa Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawan Ikara da Mustapha Nasir Batsari da wadda ta hada mana sautin Julie Lagos Gresham da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamainan Dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safon ku.